This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a yau Litinin 21 ga watan Satumba, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a zaman ranar zaman lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shaidu a arewacin Najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya Lahadi a Maiduguri, headquarter jihar Borno. Majiyoyin soja a ƙasar Kamaru sun ce wasu matasa biyu 'yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane aƙalla biyar. Sannan masu shiga tsakani a yankin Afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya Lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan Burkina Faso.
Kanin labaran kenan. To, yayin da duniya ke kiyaye ranar zaman lafiya, ko menene shugabannin addini da na al'umma ke cewa dangane da wannan rana?
Rokona shi ne jama'a su zama da haƙuri, su zama kuma da gafartawa.
Babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya.
Ba ma jin daɗi magan ana kashe-kashe, ana barnan dukiyar mutane.
Muna kuma da rahoto kan halin da ake ciki a Maiduguri bayan har-haren da aka kai garin jiya, sai kuma shirye-shiryen Paparoma na nan zuwa ziyara Amurka. Yusuf Aliyu Harande ya shigo da ilimi garkuwar ɗan adam, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Shaidu a arewacin Najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya Lahadi a Maiduguri, headquarter jihar Borno, inda mayakan Boko Haram masu da'awar kaifin kishin Islama ke ci gaba da aika-aika. Nan take dai babu wani bayani kan waɗanda fashe-fashen suka ritsa da su. Shaidun sun ce biyu daga cikin fashe-fashen sun auku ne 'yan mintoci tsakanin juna a wasu masallatai daban-daban a cikin birnin yayin da ake sallar Isha'i. Sauran fashe-fashen sun auku ne a kasuwannin birnin na Maiduguri. Babu wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai har-haren. To, amma ƙungiyar Boko Haram ta sha kai har-haren bom tun bayan da ta ƙaddamar da bijirewarta a shekara ta 2009. Boko Haram, wacce kwanan nan ta yi shelar yin mubaya'a ga ƙungiyar mayaƙa ta ISIS, ta kashe 'yan Najeriya sama da 10,000 a matsayin wani ɓangare na gwagwarmayar ƙaƙaba tsarin Islama a arewacin Najeriya.
Majiyoyin soja a ƙasar Kamaru sun ce wasu matasa biyu 'yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane aƙalla biyar a wani al'amari mai kama da na baya-bayan nan a har-haren ƙetaren kan iyaka waɗanda ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin Islama da ke Najeriya ke kaiwa. Waɗanda aka kashe ɗin a garin Mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da wasu fararen hula biyu da kuma wasu 'yan mata biyu da suka kai harin a ƙunar baƙin waken. Waɗanda suka tayar da babambamai da misalin ƙarfe 8 na safe a gogon wurin daura da mashigar garin. Wani jami'in soji wanda ya buƙaci a saka sunansa Sabili da ba shi da hurumin magana da 'yan jarida ya yi shaidawa kafar yaɗa labaran Reuters cewa hare-haren sun auku ne kusa da dandalin wasannin garin, yayin da jami'in 'yan sandan da aka kashe yayi yunkurin gudanar da bincike kamar yadda aka saba. Ya ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru. Mora dai na da tazarar kilomita ƙalilan ne daga tunga ƙungiyar Boko Haram da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Masu shiga tsakani a Afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya Lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan Burkina Faso, inda aka ƙaddamar da wani juyin mulkin soja a makon jiya da ya kai ga hamɓar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula. Wannan shirin ya tanaji maido da gwamnatin farar hular. To, amma ya kuma tanaji ahuwa ga jagororin juyin mulkin, zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisar tarayya, waɗanda a baya aka tsaida ran 11 ga watan Oktoba don gudanarwa. A yanzu za a gudanar ne a wani lokaci gabanin ranar 22 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar da ke ɗasawa da tsohon shugaba Blaise Compaoré, waɗanda aka haramta musu shiga zaɓen na Oktoba, a yanzu za a bar su su shiga. Za a gabatar da wannan shawarar ga babban taron ƙungiyar tarayyar Afirka gobe Talata don amincewa. Janar Gilbert Diende na dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa ne ya jagoranci juyin mulkin na makon jiya, ya hasala ne da yadda aka haramta ma masu goyon bayan kumfure shiga zaben. Dogarawan tsaron sun tsare shugaban wucin gadi Michael Kokofando da Prime Minister da wasu ministoci na tsawon dan wani lokaci.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takwan daga Maiduguri fada gwamnatin jihar Borno, Najeriya, inda aka kai hare-hare jiya. Wakilinmu Haruna Dauda na dauke da ci gaban rahoton.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Emmanuel Osuku ya shaida manema labarai ta wayar tarho cewa waɗannan mutane sun gamu da ajalin su ne sakamakon tashin waɗannan bomabomai wanda ya auku a wurare daban-daban guda hudu, kama daga bakin masallaci da ke anguwar Ajilari da kuma Ajilari Tsallake da wani wuri da ake cajin waya da kuma wani gidan kallo da ke anguwar Gomari. Haka zalika wata majiya daga asibiti a garin Maiduguri sun shaida mun cewa adadin mutanen da suka mutu ya tasan ma 56, wanda ke nuni da cewa an samu karuwar mutane biyu kenan bayan mutane 54 da ake da su da farko. Na dai zarci wannan anguwa inda aka samu wannan tashin bomb din na jiya, inda mutanen da ke wannan anguwa suka shaida min yadda abubuwan ya wakana kamar haka.
Abubakar Umar, to mun muna zaune anan da abokanan mu gaba daya, ni na tashi na je wajen mai naman can kafin na dawo, ko sai muka ji bomb din na masallaci ne fara amsa. Bayan na tsallake amsa mun zo nan wajen nan ma kuma ya sake amsawa anan wajen. Mun zo mun duba muka ga abokanan mu ne, wani muka sani ma mutum takwas ne wanda wani ba mu sani ba, sai kan wace ɗaya da muka samu bayan isha abun ya faru.
Sunana Alhaji Bukar Ibrahim Civilian GDF Chairman. Muna tsaye akan layin jirgi muna kan aiki, muka zo muka ji gara daya ya tashi a masallaci, ya kashe mutanen masallaci gaba daya. Anan ma ya zo ya kashe mun yara na abokanan aiki civilian GDF sama da 7.
Abdulhamid Musa, kucin da abun zai faru mun rabu da wannan mai shago na kan kwana wannan. Mun yi magana da cinakawa dabbobi ya ce akan gobenan zai sami dabbobi a Auno zai sami, to mun rabu da shi kenan. Ina tsallakawa ne shi abun ya faru. Mun zo mun duba gaba ɗaya su kwanda su na gawa ki. Baran ma je din ma na riga mutum 18 gawa a lokacin da dare ma lokacin da ake. Eh anan wajen anan a tsakiya ta wannan tsallaken cin wani wannan bunda suka fi 17 wata 18 na irga nan wajen gawacin mutane.
Bashir Dauda, gani na uwa daya uwa daya ana ce mata akwai kuma yara angonmu da yawa wanda suka tsara yake.
Tunana Garba Mamman Garba, muna cin abinci a nan wajen, suka zo suka wurga gwamna suka wuce mota da wuce sun kashe mana mutane da yawa da kuma kannan mu da yan anguwa da dama.
Wasu mazauna anguwar Ajilari kenan ke bayyana mu yadda aka samu tashin bomb na jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50, wanda har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin tada wannan bamabumai ko da shike ayan gungiyar Boko Haram kan tada irin waɗannan bamabumai a baya. Wannan anguwa dai yanzu haka a cike yake jijimami dan yadda aka samu asarar rayuka masu yawan gaske. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu, Papa Roma Francis zai fara ziyara ta farko a nan Amurka. Dr. Aboki Samu, ɗaya daga cikin mabiya ɗarikar Katolika, ya bayyana muhimmancin ziyarar ta Papa Roma.
Na farko kenan tunda aka nada shi ya zama Papa Roma, so bai taba zuwa ƙasar nan ba sai wannan karo. So in ya taso daga Cuba zai fara ta wajen Philadelphia kafin ya iso Washington DC. Akwai wasu programs da aka yi na gwamnati, akwai wasu programs da su Ecclesia na Katolika suka shirya inda za a yi masa maraba.
Wato kana ɗaya daga cikin waɗanda za su je wuraren nan da za a yi addu'o'i na musamman?
A'a, babu. Mu ta wajen wannan bangare za mu je ta DC, ko kuma akwai wani Ecclesia na Katolika ba ta kusa da mu a nan, amma tun da yake ina ta wajen office a DC, DC zai fi mana sauki.
Wannan an ba da dama ga duk wanda za a yi a DC na, an ba da dama ga duk wanda yake son ya halarta ya je ne, ko kuma sai kana da takardar gayyata ta musamman?
Ina tsammani sai mutum yana da takardar gayyata. Kin san National Shrine ta wajen University na Katolika, ko da yake babban Ecclesia ne, in ba a yi da takarda ba abin ba zai
mutane ba za su iya daukan mutanen da
dukkan mutane ba.
Dr. Aboki Samu, to na kuma hira da abokin aiki na Aliyu Mustapha Sokoto kan yadda ƙasar ta dauki harami na ziyarar Papa Roma.
To Grace, ina jin tun yawan bamu dandana abinda zamu fuskanta idan Papa Roma ya shigo nan Washington gobe, Allah ya kai mu dangane da harkan basufuri. Kamar da kike sani, aksarin mutanen ofishin nan duk yau sun makara zuwa office saboda matsalar da aka samu ta jirgi hanya. Duk da cewa matsalar ta kani kanci ce, amma an yi kwanaki ana jan kunnen mutane cewa za a fuskanci wato cikas da cunkoso sosai na abubuwan hawa a nan cikin Washington a sanadin wannan ziyara, wacce kamar yadda kika sani shine karo na uku da Papa Roma zai taba zuwa cikin Washington har ya ji fadar White House. Saboda haka mutane sun dauke wannan abin da gaske, kuma ba wai mutanen Washington muke magana, mutanen kasashen duniya da suka shigo. Saboda haka garin nan zai coshe, shi yasa ake jan kunnen mutane ta hanya biyu. Na farko, kada ka hawo mota, kada kuma ka zo ka kai kokarin ka shigo cikin DC, saboda na farko za a toshe dukkan hanyoyi masu yawa a cikin birnin Washington. Daman kin san neman wurin ajiye mota a Washington ko ba komai ba
karamin shi yasa ke gargadin ma ba in ba dai zama dole kar ma ka zo.
Ana ma gargadi mutane ma har roƙon gwamnati suke cewa kin sa akwai wata aƙida ta cewa in kana iya, in ana akwai su ayyukan da zaka iya abinka daga gida, kamar in na kwamfuta ne ko wani na waya ne ko na magana ne ko na rubuce-rubuce ne. Ana cewa ana ƙarfafa mutane, idan aikin ka ba dole ne sai ka shigo cikin Washington ba, to ka zauna cikin gidanka daga gobe Talata har ranar Alhamis da Papa Roma yake cikin garin nan. Kuma abin da yake samun ma'ana shi zai zo ya samu New York, shi zai zo ya samu Philadelphia idan Papa Roma je. Saboda haka hanyar sufuri, hanyar parking, hotel da kuma aikin gwamnati su ne abubuwan da wannan tafiyar wannan ziyara ta Papa Roma tafi. Amma sufuri shi kanshi tafiya a ƙasa ma sai an yi da gaske, don akwai mutanen ƙasashe da yawa manta da garuruwa. Papa Roma to ba ƙaramar ɗauka yake mashi ba a Amurka. Saboda haka mutane da yawa suna so ko ba su zo cikin garin da yake, ba wai lallai sai sun ga shi ko sun taɓa shi ba. Ma saboda haka ba
kuma ta sallace
yawa a ce da an yi da su, don abin tarihi ne a wurinsu.
Yawa, to mun gode, za mu ci gaba da kawo mu masu sauraro
bayani ba
bayanai akan abin da muka gani.
Kwarai da gaske, to nagode.
To mun gode kwarai da gaske.
Yau take ranar zaman lafiya ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna. Taken na bana dai shine haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya shine kuma mutuncin kowa. Wakilinmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan yunkuri a jihar Plateau, inda aka yi fama da tashi-tashin hankali.
A cewar Dagom Ray na Barikin Ladi da Edward Gangbot da Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi, musababin rikicin a jihar Plateau suna da dama.
Na ɗaya, akwai barna. Mun san da barna tun da, amma akwai barnan ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damaging gona gaba ɗaya. Na biyu, akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan ƙauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka. Na uku, akwai satan shanu. To duk abubuwan nan su suke ka damoyi a wannan karamar hukuma.
Kullum na shana na ta irin wannan magana, saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su. Don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma, daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini. To duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan, duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da shanunsa ya je ya yi barna, aka kama shi aka hukunta shi. Wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun Fulani ya harba da ganganci, ko kuma ya kore sun saci aka kama su aka hukunta su. To idan gwamnati ta ɗauki wannan, don babu wanda ya gagar gwamnati, sai dai gwamnati ya sakaci akan wannan abubuwa.
Ganin yadda matasa ke da tasiri wajen aikata aika-aikan da ke kai ga rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, na tambayi shugaban kabilar Birom na ƙasa Daliop Choji Chuan da shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Plateau Haruna Bora Usaini ko yaya suke ganin za a daidaita.
Da shi ke akwai jami'an tsaro, ya kamata in an ce bari sai a bari. In mutane za su yarda a duka a fannin Fulani, a fannin Birom, idan an ce a'a ya isa, domin sau da dama akwai fushi. Zaki ga mutum ya yi nomansa an zo an sassara, mutum na da shanukansa an zo an sata, to wannan ya kanta da hankali. Amma idan an ce a yi hakuri sai a yi hakuri, ko da shike a sashen gwamnati kamar akwai sake, roƙona shine jama'a su zama da hakuri, su zama kuma da gafartawa.
Abin da yake faruwa dai abin bakin ciki ne. Gaskiya muna nuna bakin cikinmu ba na kaɗan ba. Sun maganan hare-haren nan barayi sun yi yawa a duniyan nan yanzu. Abinda za a sawo wannan matsala gabaki ɗaya, gwamnan jihar da na gwamnatin tarayya su tashi saye, duka abinda za a yi a sai da shi sai an samu zaman lafiya.
Suma shugabannin addinai suna jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma, kamar yadda shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Sani Yahaya Jingir da mataimakin sakataren ɗarikar Ekwa ta ƙasa Reverend Eliaza Baba suka shaida min.
Babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya, kamar yadda Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ku yi taimakakke ne akan aikin nagarta da tsoron Allah, kar ku taimaka wa junanku akan aikin laifi da ta'addanci, haka Al-Qur'ani ya faɗa. To sai mu lura duk gaba ɗayanmu, mu baiwa gwamnati haɗin kai, mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa securityin gwamnati ne mai zaman kansa wanda baya da albashi amma yana yi don Allah, don ƙasa ta tsira lafiya.
Dama ne wanda Ubangiji ya bamu a matsayin su pastor a duka ikkilisiyoyinmu, mu ilmantar da membobinmu da cewa tada nazo ne bai da kyau, don mu masu kamnan mutane ne, jama'a muna son zaman lafiya. Fatanmu shi ne Ubangiji ya kawo mana sokin abin da yana faruwa, domin ba ma jin daɗi mu gan ana kashe-kashe ana barnan dukiyar mutane.
Wakilin Mashaibu Mani shi ma ya yi hira da ƙwararru a kan wannan rana.
Rashin kwanciyar hankali ya dami duk ƙasashe na duniya cikin ƙarnin da muke ciki, saboda akwai rigingimu iri-iri. Akwai rigingimu wanda ya shahi ma'aikata da masu gidajensu, akwai rigingimu wanda ya shahi cikin gida uwar gida da iyalin mai gida da iyalin shi, akwai rigingimu tsakanin ma yara da tsohi da suke ganin cewa da al'adun su ba su dace da na wa'ancan ba, akwai rigingimu na siyasa wanda ya shahi 'yan siyasa, akwai rigingimu na hukuma wanda ta gargajiya wanda in aka tashi sauya sarki ko nada wani akwai rigingimu da ake samu. Ana samu kuma rigingimu tsakanin manoma da makiyaya, ana samu rigingimu iri-iri a cikin tattalin arziki tsakanin waɗanda 'yan ta'adda da waɗanda ke da hannu da shuni. Kenan waɗannan rigingimu duk su ne ke kawo rashin kwanciyar hankali. Kuma sai ya zamanto a duniya yau kowa ya tabbata da cewa da abin da aka sa gaba shi ne kirkirar makamai kuma masu guba, makamai masu kawo tashin hankali, makamai masu kashe-kashe, masu kawo kashe-kashe. To wannan abubuwan ta matukar ana kirkira su a duniya, to lalle dole ne rashin zaman lafiya ya tabbata, tunda duk wanda ya tashi ya ji kamar ranshi ya bace, tashi zai ya dauki makamai ya ce zai bibbike dama kan shaki.
Me ya dace a yi domin a magance wannan matsaloli masu kawo tarnaƙi ko tada hankulan jama'a?
To madalla lalle sai in ce ba kamata ba a ce ko da ya tsaya kan rana kaza a ce rana ce wadda aka hidda saboda samun zaman lahiya, saboda wannan ya zamanto kamar a zo ne a yi wannan jawabi a wace. Kamata ya zamanto ga rana an kwatanta ma mutane menene amfanin zaman lahiya, menene kuma hanyoyin da ya kamata a bi don a same ta. Dan in kuka doka yau a ƙasar mu ta Niger akwai rigingimu da yawa da yadda suka haddabi mutane, amma matukar ba mutane sun kiyaye da doka ba. In an ce za a nemo maganin abun a cikin cewa da lalle alatilas sai dai kamar mutane su yahe, to akwai matsaloli da suke izawa. Kenan ana son a samu kwanciyar hankali, ya kamata ala tilas a kwatanta ma al'umma da cewa da rashin kwanciyar hankali yana kawo ta'asa da yawa bisa kan tattalin arziki. Kenan nan ne za a ɗaukar matakai, kuma a kwatanta musu da cewa da lalle shi zaman lahiya ba wai yahewa ba ne, a'a ana iya amma lahi ka yahe, amma a fuskar doka. Kamar misali zamanto in kai lahi an aka hukunta wancan, ya zamanto sauransu gano da cewa da laihi ne sai su fasa. Kenan muna fata a kewa ga rana da aka sanya ma mutane don saboda su gano da menene zaman lahiya, san da menene umhaninta, san da menene illolin da take iya kawo, kuma a kwatanta musu hanyoyin da ya kamata a bi don a samu zaman lahiya a cikin duniya.
Hirar Shaibu Mani da ƙwararru kan batun zaman lafiya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe 10:11 da kusan minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar Litinin. ga masu biye da wannan shirin sau da kafa da kuma waɗanda suka tare mu a yau. A makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da shehin malamin nan, Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina, wanda yake ƙara jawo hankalin al'umma da su ƙoƙarta wajen ba da nasu goyon baya ga tsarin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, na ƙoƙarin saka littafin addinin Musulunci cikin manhajar makarantun sakandare. Domin ta haka ne kawai za a iya dasa ma yaran nan tsoron Allah a zukatansu, tarbiyya da da'a, kana kuma da kishin zaman lafiya a cikin al'umma, tun suna matasansu kamin su zama wani abu a rayuwa. A yau ma Zaharuddin Sani Funtuwa ya ci gaba da yi ma malam tambayoyi.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane.
To akarmakallahu, matsayinku na shugabannin kungiyoyin addinin Islama, to ya kuke ganin menene ummul aba'isan tabarbarewar yara tarbiyyar su a wannan zamani?
Wato a gaskiya ummul haba'isin tabarbarewar tarbiyya a wannan zamani shine yin watsi da addini, domin tabarbarewar tarbiyya ai ba ta wuce wannan bala'in da muke gani ba. A bangare guda, lalacewar yara wajen shaye-shaye na kwaya wiwi da sauransu, bangare guda kalle-kallen fina-finai da karatun mujallu waɗanda suke na batsa na tir da Allah wade da suke yi. A wancan bangare kuma, yadda iyayen yara suka zautu akan cewa lallai yaran su sai sun yi karatun boko, saboda duniya ba wai saboda kishi ko saboda ainihin abinan tsoron Allah ko lahira ba, da haka suna barin batun maganar addini aje ko ina ne akai yara sai sun yi karatun boko. Zaka iske a wannan ƙasa tamu, musamman arewacin Najeriya, mutane za su taho, musamman yawanci mata waɗanda ainihin sun yi karatu a can, ba tarbiyya, ba su san Allah ba, sun taho wannan ainihin abin waɗannan garuruwa namu sun kafa makarantu. Zaka iske wai saboda language, saboda halshe, ana ɗiban ƴaƴa ana tura musu private school ga tsada ga menene, an tabarbarar da mu namu makarantun na gwamnati. Zaka iske director ko commissioner ko permanent secretary na ma'aikatar ilimi babu ƴaƴansu a makarantun ainihin abinan gwamnati, an ɗebe su an kai makarantun masu zaman kansu, wanda yawancin waɗannan makarantu ba ruwansu da tarbiyya, su kawai abin da ake so a samu language, a samu lissafi, don in an zo jarrabawa a ci jarrabawa, wanda yawanci ma ba ainihin cin jarrabawar ake ba, domin ji ainihin abinan lalacewar tarbiyyar ta kai ga cin hanci da rashawa, ya kai ga har makarantun sakandare, a yayin da yara za su yi ainihin jarrabawa na NICON ko ainihin abinan JAM ko menene, ana tattara kowa, ana tattara kuɗaɗe a wurin iyayen yara wai don a kai Abuja ko a kai abinan Lagos, don a ce yaran wannan makarantar sun ci abinan jarrabawa. To waɗannan abubuwan su ne suka jawo tabarbarewar tarbiyya, domin tun daga sakandare yara sun fahimci sai an yi sata a ci jarrabawa ko sai an ba da cin hanci da rashawa, sannan masu koyar da su ba tsoron Allah, su ba su da tarbiyyar ko dai watakila ma mashayan giya ne ko ainihin abinan watakila ƴan luwaɗi da sauransu. Zaka iske wato a lokaci guda iyaye ba su damu da su rika binciken ƴaƴansu da suwa suke tare ba, ina suke zuwa, me suke yi. Da kai a irin wannan lokaci ana samu a makarantun sakandare ƴan luwaɗi, ana samun ƴan maɗugo, malamai da yawa suna ainihin abinan ba da gudunmawa a wajen wannan. Waɗannan abubuwa su ne suka jawo taɓarɓarewar ainihin abinan tarbiyya, amma injin da ya kawo wannan shine lalacewar shugabanci a ƙasa. Lalacewar shugabanci ya haɗa tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa gwamnoni, har zuwa kwamishinoni da ainihin abinan manyan ma'aikata, wanda yawanci ba ana lura da cancanta ba ne, kai ɗan wane ne ko kuma mai kabada, wanda wannan al'amari ya shiga har hatta ma'aikatar da ake ɗaukan ƴan sanda, jami'an tsaro ko alƙalai, da su za su shari'a su ana neman adalci, ko kuma malaman makarantu da sauransu, hatta kai ga waɗannan sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka aiki, sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka makaranta. Saboda haka batun maganar tsoron Allah babu shi. malamai da kansu malaman addinin sun tabarbare.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu. Sai kuma makon gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ci gaba da jin shawarwari ta fuskar addini don samu mafita cikin sauki daga bakin shehin malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Ewa kai kokarin neman sani don
to a gaida Malam Yusuf, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro ku kai ko mana ta hanyar email.
Yau sakon farko ya fito daga Isa Mai Kati Gashuwa wanda ya salamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama in tsokaci dangane da dambarwar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki, dangane da tuhumar da kotun da'ar ma'aikata ke masa. Ba komai bane illa san zuciya irin dan Najeriya. Kuma kalubale ne ga masu rike da mukamai musamman gwamnoni. Kowa ya da kyau, to zai ga da kyau. Allah sarki, yau saura kwana uku sallah. Don Allah muryar Amurka, ku ba mu dama mu yi kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa ‘yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu da kayan abinci, tufafi da ma abin da za su yi layya. Sako daga Muhammad Bashir Dan Dede da Yahuza Sahabu Dan Dede Kamba da Bashar Mai Gyaran Rediyo Kamba. Ɗaukan ‘yan sanda 10,000 da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta yi ya yi daidai, kuma ya kamata su tabbatar sun ɗauki waɗanda suka dace saboda mahimmancin aikin ɗan sanda ga al’umma. Sako daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa. Daga ƙarshe sai sakon Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Uban Shahada wanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya malaman addinan Najeriya cewa ya kamata suna gaya mabiyansu irin zanuban da ke tattare da aikata fyaɗen da ya dawo ruwan dare a Najeriya, inda a kwanan nan ma aka samu wani mai shekaru 37 ya yi wa wata ‘yar shekara 7 fyaɗe a garin Shagamu. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba.
To, madalla kafin mu karkare ga tishin muhimman kanin labarai.
To, shaidu a arewacin Najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya Lahadi a Maiduguri, headquarter jihar Borno, inda mayakan Boko Haram masu da'awar kaifin kishin Islama ke ci gaba da aika-aika. Papa Roma Francis ya bar babban birnin kasar Cuba ya doshi gabashin wannan tsibirin kasa a yau din nan Litini, kwana guda bayan ganawarsa da Castro da ɗaya Castro ɗin ƴan uwan juna waɗanda suka mulki Cuba daga shekara 1959. Papa Roma ya tafi Elgin, wanda nan ne lardin Fidel da Fidel Castro da shi Raul Castro suka fito. Birnin Elgin mai tazarar kilomita 800 gabas da birnin Havana sananne ne saboda wani babban giciyen da ke hangen garin tun shekaru da shekaru. Majiyoyin soji a ƙasar Kamaru sun ce wasu matasa biyu ‘yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane aƙalla 5 a sannan masu shiga tsakani a Afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya Lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan Burkina Faso, inda aka ƙaddamar da wani juyin mulki na soji a makon jiya da ya kai ga hamɓar da gwamnatin wucin gadi da farar hula.
To, a gaishe ka da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da yamma mu sake shigowa da wani sabon shirin hadda labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu dai a madadin shi Ibrahim Ka'almasu Garba, mu za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fage domin gabatar da shirin matasa wato yau da gobe, wanda shi ma Dan da kuma shi injiniya mu Kis suke taimakawa wajen wato ba da umarni da kuma tabbatar da nasarar shi. To, mu dai a wannan karo sai mu ce da alheri.